muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari Aune ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. An samu manyan sabani tsakanin Amurka da kasar Guatemala akan wata yarjejeniya da Amurka ke neman kullawa da za ta hana mutane daga kasashen nahiyar tsakiyar Amurka neman mafaka a nan Amurka. Lamarin da ya janyo koma baya ga aniyar gwamnatin Trump na yin wata tattaunawa akan haka, a cewar wani rahoton ma'aikatan harkokin wajen Amurka da aka yi akan tattaunawar da aka kwashe wuni daya ana yi a Guatemala a ranar Alhamis. Wata tawagar wakilai uku daga ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta je Guatemala domin kasar ta amince da wannan daftarin yarjejeniya mai shafi 7 da fadar White House ta shirya tsakanin Amurka da Guatemala. A karkashin wannan daftarin yarjejeniyar bakin haure da ke arcewa tsangwama daga El Salvador da Honduras, za a tilasta musu neman mafaka a Guatemala ba sai sun karasu Amurka ba, inda suke ratsawa zuwa Mexico kafin shigowa Amurka. A wani abin da ba a saba gani ba, bakin haurin da suka zabi karasowa ta arewacin Guatemala ba tare da yunkurin neman mafaka a wurin ba, ma'aikatan immigration na Amurka suna mai da su a kasashen su. Idan aka rattaba hannu akan wannan yarjejeniya, za ta zama ta farko a tarihi tsakanin Amurka da wata kasar Latin America. Yalima mai jiran gado a Saudi Arabia ya zargi kasar Iran da kai hare-hare akan jirgin dakumai akan tekun Oman, kana ya kira ga kasashen duniya da su dauko kwarin mataki akan wannan batu. Abubuwa da suka fashe wanda suka lalata jirgin Norway wanda kamfanin Front Altair ke mallaka da kuma jirgin wani kamfanin kasar Japan ta Kokuka Courageous ya faru ne a ranar Alhamis yayin da Prime Minister Japan Shinzo Abe yake wata ziyara a Tehran domin shiga tsakani akan tankiya da ake kara samu tsakanin Amurka da Iran. Wata jaridan gwamnatin Saudi Arabia ta rawaito kalaman Yalima Muhammad bin Salman a wata hira da ya da manema labarai, yana fadin cewa Iran bata mutunta ziyarar da Prime Minister Japan ke yi a kasar ta ba. Ta mayar martani da kai hare-hare akan jirage guda biyu ciki hadda na kasarsa ta Japan. Iran da ta musanta wannan zargin tana da hannu a cikin wannan hare-haren. Ta baiwa jakadar Burtaniya a Tehran sammaci a jiya Asabar, bayan Burtaniya ta yi wa kasar ko kuma ta yi irin wannan zargi ga kasar cewa tana da hannu a cikin wannan hare-haren, a cewar kamfanin dillancin labaran Iran na ISNA. Ana cikin waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe akalla mutane 10 kana wasu 23 kuma sun jikata a wani bam da ya tashi a cikin mota a jiya Asabar a wata babbar hanya da jama'a suke harkoki a birnin Mogadishu, a cewar shaidun gani da ido da ma jama'an kiwon lafiya. Motar da ke dankare da bama-baman ta tarwatsa kanta ne akan hanyar nan na Makka al-Mukarrama da ke kusa da majalisar dokokin kasar, yayin da jami'an tsaro ke kokarin tare motar domin a bincike ta. Nan da nan kungiyar yan bindigan Al-Shabab ta dauki alhakin kai wannan harin. Motar ta ki saurarawa harbin gargadi, sannan ta yi kokari ta kusa a guje a cikin tarin su jami'an tsaro wanda suke kula da shingin da dakarun gwamnati suka kafa, inda bam din ya tashi kuma muka ci gaba da zubawa motar harsashe, inji wani jami'in tsaro da ake kira Adid Muhammad yana fada a bayan da aka gudanar da harin. Amurka da Taliban sun shirya wani muhimmin taro a jerin tattaunawa da suke yi a Qatar a farkon mako mai zuwa. Lamarin da ke zuwa a lokacin da ake sa ran samun nasara na cimma shirin shekara daya akan kawo ƙarshen yaki a Afghanistan. Wannan ne da zagaye na bakwai da ake wannan tattaunawa a babban birnin kasar Qatar Doha, inda kungiyar 'yan ta'addan wato 'yan bindigan take wakiltar kanta ba hukumanci ba. Ba Amurka hafaffen Afghanistan Zalmay Khalizad, wakilin Amurka a kan sasantawa, shi ne ke jagorantar rukunin tattaunawar Amurka. Tattaunawar da ta yi waje da gwamnatin Afghanistan tana mai da hankali ne akan janye sojojin Amurka da kasar a matsayin musaya ga tabbaci da Taliban ta bayar cewa, wato ita kuma ba za ta yi amfani da Afghanistan wurin kai wa wasu kasashe hare-hare ba.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. Kuma dalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna.
Na kasa,
na kasa,
na kasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaiman Muni Barma. A makon jiya kun ji yadda kungiyoyin nakasassun jamhuriyar Nijar suka koka akan mawuyacin halin da suka tsinci kansu ciki a sakamakon tafiyar hawainiyar da ake fuskanta wajen soma fitar da kudaden da gwamnatin kasar ta ce ta yi tanadi domin tallafawa masu bukata ta musamman. Wannan na faruwa ne a wani lokacin da aka haramta sana'ar bara a titunan birnin Yamai, fadar gwamnati, a yayin da har yanzu nakasassu masu sana'ar hannu ke ci gaba da dandana radadin aikin rusau din nan da ya lutsa da shagunan su a 2016. To a yau za mu tashi ne daga inda shugaban kungiyar makafin Niger Nasser Musa ke jan hankalin gwamnatin kasar akan bukatar sake duba tsarin siyasar kula da nakasassu. A ra'ayinsa zai fi kyau a fadada wannan aiki zuwa wasu ofisoshin ministocin na daban a maimakon ofishin ministan al'umma kawai.
Yanzu misali ka duka kamar minista ta mu ta population, ai ita ai minista mai kula da duk al'umma na Niger gaba ɗaya, da mu na kasassu da duka wanda ka ba su na kasa duk sun yi rashin minista kinta. Amma misali in ka duka ita ta addu DG duk dan karami gaba ɗaya cikin su, dan birjin ta dan karami ne ga ita na dibin bai ma kai ba miliyan 200 da aka bata, kuma wajen kashewa ma sai ka ga yan ka zo on wheel assembly ita ta wadda ba ta kashe kudi kuma haro cikin kudin da aka bata.
Ana shan kawa,
ana shan kawa fisullahi donka abana wanda ya kamata in dai ana so a taimaka ma talakawa minista kin population kina ya kamata a dibi birjin kinta da mu namu na kasasu da kuma na yan kasa duk gaba da tunda cin ka doka tunda an ci wacce population akwai da yawa wanda a talakawa da yawa wanda ba su yi wani aiki sai minista kin ta population ta taimaka musu. To iya zan birjin kinta dan karami na kaga kullun za a gani akwai matsala babu taimako wanda za a yi. Don ku shi ne muka fata ke gwamnati da dibi birje kenan na ministry kan population da mu kan mu na kasassu da su wayancan population ya kamata gaskiya Allah birje kenan na adibe shi da ya kamata a taimaka mu ma kaman muna priority in fi fa ke kullun IDB a yanzu kasar ga tamu tana cikin harkar yaki don ita priority ko ko harkar elevage harkar agriculture ko ko in za sai mu kayan yan local ya zama priority. To mu ma kan mu priority da kan gaskiya tunda wacce ma mutum 2700 gare mu fa kuma wanga na resan sama kin da an kana 2012 tabbata na akwai da yawa wanda ba a resan sai ba hali yanzu muna kai miliyan da wani abu. To kai jama'a da an miliyan da wani abu in ka dauki shiga ban kasan jirma gaba da an ka zabe shi ko gudun mai turma bai miliyan gura. To mu kan mu muhim miliyan gura dina ya kamata a dibiye mu da kyawu a ce a mutanen ga abuna wanda ya kamata a kula da su a sa su cikin priority tunda mu dai mu yi karatu da dama muke akwai da yawa in ka dauki gashiri cikin mu wanda ba su iya aiki sai an taimaka musu na masu duplicate and decap ko ko lati za haka wanda sun ka tsuwa kai baka gani ka kashe shekara 80 Hizbullah ya kamata a ce gwamnati ya fara kula da irin waɗannan saboda taimako. Muna fata a ce nan sun le plan national an hidda birge wanda za a taimakon person and decapi kamar ajiye wanda sun ka tsufa wanda komai aikin da an ka koya musu ba su iya shi. Akwai wasu wanda zaka iske suna da handicap kamar biyu ko uku mutum na wanda bai gani kuma bai ji. Kaga a koya mai aiki a koya. Fisula ya kamata a ce irin waɗannan gwamnati ya haɗa bidiye wanda suna ya kamata a ce ana zan taimaka ma tunda in ka tambaye mu mun de la federation duk ana iya recension su mutum nawa na tsohon nawa na a gare mu sun kama da shekara 80 ko ko shekara 70 ya kamata a taimaka ba wasu babban kuɗi ne ba ya kamata irin su burma gwamnati ya samu ya taimaka musu kwarai da zama in ka doka bisa harkar education na sai mu ce burma alhamdulillah yanzu mun kai kamar yanzu shekara hudu zuwa biyar da minister ta education tana taimaka ma yara namu naksasu masu makaranta kuma suna da birge wanda yana kai sefa har miliyan 200 zuwa 300 aka ta aso kaya wanda gwamnati ta sa kuma aso kaya na ƴan makaranta su ma yaran mu minister ta education sai ta aso kaya a raba musu kaga yaran na wanda basu ma kai su 2000 ba amma can waje education suna waje miliyan 300 aka ba su to kaga wurin sai mu ce alhamdulillah in akwai minister da yawa wanda ya kamata su dauki example kin kamar minister kin lansai ma premier
mai kula da kananan makarantu
mai kula da kananan makarantu abu zai rage wana kan gaskiya yanzu minister kaga mai kula da na secondary shi bai ba yaran shi komai na na superior bai ba yaran shi komai na formation professionnel bai ba yaran shi komai muna da dawa na kasasu masu aikin jardinage masu harakan noma kaga iya yanzu minista na agriculture yana ce ku tsaya akwai wanda kasasu cikin program kin zani bari ni ma in taimaka musu troisième ana taimaka ma dawa wanda ba su na kasa shi ma troisième sai ce zai hidda wani birje don in taimaka ma na kasassu suna samu su beneficiary da tuwa kenan don kaga abu ba a ce a bar mu kamar misali la population tunda an ce ai mu can na dunka population a'a akwai da yawa mun bunkasa ta kowace minista ana iya samun na kasassu ya ci wannan minista don abu zai rage ya ma population kuma zai taimaka ma mu duka mu handicapi akwai da yawa gare mu wanda suna harakar music suna haraka waka suna haraka sketch su theater duk ya kamata a ce minister ta renaissance don ta zan kula da mu ta ce
wurin al'adu kenan
wurin al'adu bala akwai handicapi suna haraka culture wako dila manar kin aka taimaka ma valid ni ma minister na culture bare in taimaka ma na one person handicapi in sa su cikin ƴan uwa na mu valid
kuna daga cikin waɗanda aka gayyata fadar shugaban kasa domin shan ruwa albarkacin watan da ya gabata na azumin Ramadan yaya kun yi amfani da wannan dama domin sanar da shi cewa ga halin da kuke ciki wato shi shugaban kasa
lalle mun samu an faɗa mai kuma nan ma muna kai godiya kan gaskiya kaga da ce ka iska ma ya akwai bude baki wayancan na aka zan invite yanzu don ka shugaban kasa ya shi ma yana kira mun ma mu zo mu zama tare da shi a bude baki kware muna kai godiya kware tunda abana wanda ƴan uwanmu da kasasu na ƙasa na Afrika da Lagos suna ganin mamakin nan kware da duk shekara muna samu tare da shugaban kasa mu zauna mu ci abinci a bude baki tare da shi
wato Afrika ta yamma gaba ɗaya ku kaɗai ne ke samun wannan gata
ne mun samu nan ga basa kware wallahi kuma suna jin daɗi kware da Niger ta dauki example suna fata suma cin kasashen su a samu a zai musu irin gaurin Niger kai abana wanda burma yana yi kuma mun faɗa mu shi kan shi shugaban kasa matsalolin duk gare mu misali kamar yanzu ka ga na harkar bara da an ka ce an hana lalle mun ce mai mun dauki alkawali tunda akwai sumi wanda za a yi na shugaban kasa na Africa don mun ce mutanen mu su tsaya gida su daina bara har bayan sumi mu gani abin da ya kamata to shi kan shi le president kin conseil de ville de Niamey sun dauki alkawali da yawa da ya kamata a taimaka ma jama'a to har yanzu nake maka zancen da babu wani taimakon da aka musu suna gida babu taimakon da ya kamata mu suna samu to shi kan shi mun faɗa mu shugaban kasa a diba a gani akwai wani katon program kin da ya kamata wani special hakan ga ko conseil hakan ga na person handicapi tun naga sarin kasashe kamar na Laraba suna da shi
to me yace muku shi
ya dauki alkawari ya ce mu ga prime minister da minister ta mu ta population to lalle mun samu ay musu explain mun faɗa musu ga abin da muka so ay muna babban program wanda zai taimaka ma duka na kasasu gaba ɗaya na Niger ba wai sai an tsana Niamey ba to yanzu dai muna ji mu gani minista in za ta kira mu ko kaka ya kamata a ce a samu bunƙasa wannan program kuwa.
To masu sauraro, anan shirin na yau ke kammala. Shirin na kasa ba kasawa ba na ci gaba da kokarin jin ta bakin ofishin ministan kyautata rayuwar al'umma ko sashen kula da nakasassu a majalisar dokokin kasa akan korafe-korafen kungiyoyin nakasassu game da tsaikon da suke zargin ana fuskanta wajen so mu fitar da kudaden tallafin da aka ware musu a tsarin kasafin 2019. A madadin bakon mu na yau, jagoran makafin jamhuriyar Niger Nasir Musa da dukkan abokan aiki na sashen Hausa, ni Sulaimu Muni Barma ke ce da ku. Muni lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka son ka baiwa. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Yayin da shugabannin siyasa a matakin tarayya da kuma jihohin Najeriya ke shirin cika guraben mukaman dori, mata na zuba ido domin ganin ko a wannan karan za a cika alƙawarin basu kashi 35 cikin 100 na guraben. Yau ma muna tare da Hajiya Hawwa Yakubu wadda ta tsaya takara wakiltar Kano ta tsakiya a majalisar dattijan tarayyar Najeriya sai dai hakatta bata cima ruwa ba, da kuma barista Aisha Ali Tijjani, ya gwagwarmayar kare haƙƙoƙin bil'adama musamman mata. Hajiya Hawwa ta ce amfani da ilimi zai taimaka wa Najeriya cima wannan burin, kamar yadda za ku ji a wannan babin bibiyar da wakilin Mahmud Ibrahim Kuri ya jagoranta.
Idan aka fara amfani da ilimin da ake cewa ana da, to za mu ga bambanci a cikin al'amuran kwarai da gaske. Duniya ce ta kawo lokacin da ana magana ta tsari kamun ma a yi wato shugabanci. Akalla in kana da gwamna a gari wanda yake amfani da ilimin da yake cewa yana da, ya kamata yana da tsari na akalla ba da yawa ba shekara 50. To idan kuwa mulki ya samu rauni, ba maganar wai namiji ko mace bane ba, a yanzu a cikin halin da muke ciki, muna cewa muna cikin halin kaka na kai. Idan za mu hada da addu'a sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gashi dai sun kira kansu maza, gashi dai sun ce su masu ilimi ne, amma gashi mun wayi gari, muna da almajirai da ba ai musu tanadi ba, muna da yara sama da miliyan 3 da ba sa zuwa makaranta, muna da asibitittuka da babu magani, muna da asibitittuka wanda za a iya zuwa a maka operation in yazo da tsautsayin idan kai manni.
Barista, an yi zaben nan na gama gari bayan da aka yi kokarin a fitar da yan takara da yawan ku mata muku sami dama kun samu wannan form, ba dan kamar da ke faɗa ba, in kika zo ma kika ce wai kina son form na takara sai a wani wuri a miki dariya. Kalilan din da kuka samu an ce ba ku kai labari ba, domin yanzu diddiga ta nuna adadin yan majalisar dattawa mata a wannan karan ya ragu idan aka kwatanta shi da majalisa ta baya, haka kazalika a majalisar wakilai ya ragu. Haka abin yake a wasu jihohi da ake samun mata ɗaya nan biyu can ɗaya zan biyu misali. Dan a baya kun ce mana watakila levin jagoranci ne na jam'iyyar siyasa, yanzu kuma gashi ɗaya biyu an baiwa mata dama ta cikici din, amma kuma ba su kai labari ba.
Ni na ji kana ta capitalizing akan an baiwa mata dama. Eh to dama ce, amma bari in maka wata tambaya kan in baka ansa. Su kansu jam'iyyun da suka yi takara nawa ne suka yi rijista, nawa ne suka yi takara, nawa ne suka yi rinjaye? Duk inda mace ta fito ba a bata takara ba ma a wannan manyan jam'iyyu da ka sani, ƙananan jam'iyyu ne wanda wala Allah wasu ma da yawa yanzu suka fara fitowa. To ita kanta jam'iyyar ma ko da ta namiji ce ba ta yi tasiri akan wancan jam'iyyar ba, ina ga dan ta ba mata, in har ka fahimci ne nake.
Eh to amma tun da ta bayar kenan yanzu an samu dan takara an jefo mutanen gari da wata kila kamata a ce mata sun yi rubdugu cewa ga jami'a ba wata hamshaki a can ta hana yar mu ko yar uwan mu takara ga wata karba ta ba ta kawo mata yanzu mun samu damar da zamu dangwala mata ƙuri'a sarran mu har ta kai labari me yasa ga wata farko
a an dangwala ƙuri'a kawai dai in wannan fajin kake so a shiga akwai matsantsali da dama wanda sun fi karfin wannan dan zaman da za a yi a tattauna
to kadan daga ciki
akwai maganar kuɗi da ta fara yi waɗanda suke da kuɗi a hannu sun siye ƙuri'a sun siye jama'a
har mata ƴan uwanku har mata ƴan uwanku da suke kukan ba
har mata ƴan uwanku domin me sun nuna musu su suka ba su waɗanda suka siya a gunansu ai ka san ba iri na aka siye ƙuri'a ta ba ko ka yadda da wannan ba kuma irin Hajji Hawwa za a siye ƙuri'a ta ba an san inda aka je aka siye ƙuri'a wanda in an siya zai siye ne sune in an zo a zo a yi ta musu waka za a yi empowerment a ba su naira 1,000 shikenan an tashi duk mun gani bari in gaya maka
amma kuma a baya kuna ci aikin waya da kansu ba su wayi ba ne
ba su wayi ba yadda har yanzu mazan su ma kansu bai waye ba akan fahimtar siyasar
Hajji Hawwa yanzu za a iya cewa kamar yadda na faɗa adadin wakilai a majalisar mu da ma addinan da wato addini da yadda cewa an yadda kuje ku wakilcin nan da fa mata suna da yawa a yanki na yanzu a 2003 zuwa 2007 zuwa 2011 zuwa 2015 ma mata sun danyi tasiri ko adadin su ya danyi tasiri a majalisar wakilai da tarayya amma an ce yanzu kididdigar ta ragu kun gano ma farko menene yasa aka samu wannan koma ba sannan ya za a jetta mu
to zan iya gaya maka kai tsaye kuma ba zan janye zance na ba duk dan takara da ya takara a jihar Kano mu 30 ne Kano ta tsakiya babu wanda maza da mata mata biyu ne kadai suka yi wanda muka yi takara ta majalisar dattijai zan iya gaya maka babu shakka cewa babu wanda ya fita ya gwagwarmaya ya shiga lungu da saƙo saboda yawan wayarwa da mutane kai ban kuma yi amfani da kuɗi ba kamar yadda ƴar uwata ta faɗi barista magana ce ta tsabagen an riga an sauka daga kan layi akwai wanda ma ba su ma fitan ba saboda suna tunanin akwai tanadi da jam'iyyansu suka yi na daba da amfani da kuɗi wani abin da ya faru kenan kuma zahiri duniya ta gani kuma muna Allah wadai har yanzu da abin da ya faru kuma ina tabbatar maka koda Allah zai sa in ƙara komawa fagen fama ba ruwana da daba ba ruwana da amfani da kuɗi dama abin da na fito yi gyara ne wannan shine a gabana na biyu wayarwa da kai
za ki gaba kenan an zabe dawo
wannan Allah shi muka bar wa sani saboda ba mu san abin da zai faru ba gobe amma abin da na sani shine dama ne gwagwarmaya ce akan gwagwarmaya ta na shiga siyasa kuma ƴan jarida ba irin ta sasani da ba ku yi ba cewa in ce ni ƴar siyasa ce na ce muku ni ƴar gwagwarmaya ce amma na saka kallabi irin na siyasa saboda in shiga in karɓi wani gurbi wanda Allah ne ya ba min shi na wakilci da kuma gyara tsare-tsare na rayuwa al'umma mu gabaki ɗaya wanda yanzu a gurɓace take gabaki ɗaya saboda haka wannan shine a gabana na biyu akwai matakai yanzu da muka ɗauka na hangen abin da ya faru wannan wato zaɓe da ya faru kai da kanka ka yi na'am cewa kun gani 'yan jarida an yi amfani da ƙarfi na mulki an yi amfani da 'yan daba kuma ana kan amfani da su kuma an yi amfani da kuɗi wanda shi ma muna cewa yana daga cikin badakallar da ake mana a gwamnati ana buɗe taskar gwamnati kuɗin talaka ana fitowa da su lokacin zaɓe ana watsi da su ana wulakanta wato rayuwar 'yan adam to waɗannan abubuwan za mu ci gaba da magana a kansu kuma waɗanda suka shiga kotu saboda neman gyara su ma muna bibiya mu gani cewa in ma hakan ne abinda suka kai ƙara Allah ya sa an karɓo an yi gyaran ba za mu ba su ba ai da abinda yake faruwa shine idan mutum ya samu kujerar nan sai a gefe ya ringa yin mulki irin na kama karya kamar shine ya ba kansa mulki to abinda demokradiyya take bukata hamayya ba kiyayya bace ba. Abin da yasa ake neman wanda ya zamanto ba dan gidanka ba dan ya nuna maka cewa idan akwai kuskure amma ba ka zama dan amshin shata ba. To yanzu amshin shata kawai ake yi. Gashi sosai kotu za ta ce kaza ba za a yi ba. To idan aka ce shugabanni suna tunanin sun fi karfin hukunci sun fi karfin doka to an shiga wani hali shi ma irin na kai
to Allah raba Najeriya da wannan halin yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka tilas mu jabirki nan sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji yadda bakin namu suke gani siyasa ke durkusa da Najeriya zamu kuma so mu ji daga gare ku ku masu sauraro tambayar ita ce ta yaya za a iya amfani da bambancin ra'ayin siyasa wajen inganta harkokin mulki da cika alƙawura sai a tafi shafin mu na sada zumunta Facebook domin bada gudunmuwa ga wannan maudu'in yanzu a madadin bakin namu Hajiya Hawwa Al-Yakub da kuma barista Aisha Al-Tijani da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke tabowa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voihausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
Madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo ku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya
wa ya san gaban Allah in ku ka sani mu ganta wa ya san gaban Allah wa ya san gobe banda Allah amon na sani mu ganta wanda dai ya sani mu ganti sai ka tsayi yau kana da hali sai ka tsayi gobe babu hali to Allah shi ya gane wannan haka dan kasuwa ka gane kada yau yana ciniki gobe ba ciniki to duka Allah ya kare wannan sun gobe banda Allah sai ka ga sarki yana sarauta sai ka tarar gobe ba sarauta na jiru ainihin sunni duka Allah ya kare wannan sai ka ga yau kana da halin lafiya ka gane sai ka tarar gobe babu hali ana wa na yakin ka duka Allah ya gane wannan kuma Allah ya san da wannan ka san gobe banda Allah in ko ka sani mu ganka to Allah ya gane wannan kaga Allah ya san da wannan ba ya san gobe banda Allah abin da jarjoyi ya koyi ba mai isa ya gane sai na in yi han mu gane sharadin kun ga sai mu gane in ya iya mu gane a ayaya mu kai mu san shi ba ya san gobe banda Allah sai ka tsayi yau kana da kuki sai ka tsayi gobe babu kafu duka Allah ya gane wannan sai ka tsayi yau ko babu amu sai ka tsayi gobe kai mota ka tsayi gobe kai gidaje to duka Allah ya gane sunan Allah ya gane wannan sai ka tsayi gobe Allah ya uwa jama'a Laila da gabi gare ku dan rama na rasul bayyana mai sarauta sarjan da ba ka maki yan uwa mu shuka haili haili yana da lana yan wanda ne ka shuka haili ya an ka za ka samu matan ka za su samu jikoki su zo su sadda ta kunne su zo su sadda sarai kun sun ci do Allah kar mu su ka sharri do Allah.